This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci yau Litinin 29 ga watan Janairu shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke muku lalle marhabin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labaran duniya.
To Mahmud, Prime Minister Italia na ganawa da shugabannin Afirka yau Litini. Australia ta zama ƙasa ta baya-bayan nan da ta dakatar da bayar da gudummawa ga cibiyar tallafawa Palestinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓe jirage marasa matuƙa guda 8 waɗanda ƙasar Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare.
Kanin labaran duniyar kenan.
Gaskiya ni dai a ra'ayina wannan abin babbar ciki ne.
Yesa.
Saboda da ba mu san mu suwaye ba.
Lalle ra'ayina ni gambar su. Bismillah ban ni goba a hice daga cikin Sidiyawo ba. Sidiyawo nan da ta samu
yadda jama'ar Nijar ke bayyana ra'ayi mabambanta kenan kan ficewar kasar su da Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS ko Sidiyawo. Za ku ji ƙarin bayani. To ko me masana a fannin kimiyyar siyasa da diplomasiya ke cewa kan wannan sabuwar dambarwa a yankin yammacin Afirka?
To wannan fita da suka yi na mataki da suka dauka ba wani abu bane, fushi ne suka yi saboda dama tuntuni wannan kungiya ta dakatar da su, ma'ana suna cikin dakatattu wanda ya hada har da jini.
To muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibril zai gabatar kan tsarin ilimi a Najeriya, Amurka da China, amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Prime Minister Italia na ganawa da shugabannin Afirka yau Litini, baya ga shugabannin Afirka sama da 20, jami'an kungiyar tarayyar Turai da na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wakilai daga hukumomin ƙasa da ƙasa daban-daban masu bayar da tallafi za su halarci taron. Makasudin taron shine gabatar ma ƙasashen Afirka tsarinmu na haɓaka nahiyar ta Afirka, a cewar Prime Minister Giorgia Meloni ga kafar labarai ta Italia RAI. Ta ƙara da cewa wannan na nufin wani sabon tsari wanda babu ƙwara ciki, babu ubangidanci ciki, tsari ne na ɓangare da ɓangare don a gudu tare a tsira tare, a cewar Meloni. Ana lakabi ma wannan tsarin da shirin Metai, don tunawa da Enrico Metai wanda ya ƙirƙiro babban kamfanin mai da gas wanda gwamnati ke tafi da shi. Ayyukan farko na shirin na Metai za su hada da shirye-shirye kan ilimi da kiwon lafiya da ruwan sha da hanyoyin tsafta da haɓaka noma da kuma madafun cigaba. Australia yau Litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudummawa ga cibiyar tallafawa Palestinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA kwana guda bayan da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a Gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. Ma'aikatar harkokin wajen Australia ta fitar da wani bayani inda ta yi kira ga cibiyar ta UNRWA da kuma ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya da su kaddamar da cikakken bincike kan zarge-zargen cewa wasu gwamman ma'aikatan jinƙai Falasɗinawa sun taka rawa a harin da Hamas ta kai ma Isra'ila a watan Oktoba. Ƙasashe aƙalla 10 waɗanda ke bayar da wajen kashi 60 cikin 100 na tallafin na UNRWA ɗin sun dakatar da bayar da tallafi. Ƙasashen sun haɗa da Amurka da Australia da Burtaniya da Canada da Finland da Jamus da Italiya da Japan da Netherlands da kuma Switzerland. Jiya Lahadi ƙasar Norway ta ce a yayin da ita ma take damuwa da wannan zargin, ita kan fa za ta ci gaba da bayar da tallafi.
to nan gaba kadan Ibrahim zai dawo da karshen labaran duniyar kafin nan. Jama'a Jamhuriyar Niger na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da kasarsu da Mali da Burkina Faso suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ECOWAS ko CDAO. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mansur Sani aiko mana daga Maradi a Jamhuriyar ta Niger.
Kasar Niger na da akida daya da Mali da Burkina Faso da suka kasance cikin kasashen da Faransa ta yi reno suka watse barambaram bayan kasa samun daidaituwa da kungiyar ta ECOWAS da waɗannan kasashe uku. Bayyanar sanarwar bai daya ta ficewa daga kasar ta Niger ya jawo tsokacin wasu al'ummar kasar.
Ta ni Musa Madaran fa abinda za na ce wa mutanen Niger 100% ne ina murna. Yan kasa kacca ni ya saki ya daga kafa bisa kan turawa abinda ya dauke niya za ya gyara niyya tsakani da Allah ya yi shi kuma da mu da Najeriya da ciya talakawansa ai ba su ba da mu ba da su ba
to ni dai sarkin wannan malarin gaba daya da cewai wannan abu ya mamu dadi yan kasa da ko gobe daban da gobe da jibir gata mu dai mulki na danniya ba mu san shi
sunana Sa'ida Adamu gaskiya ni dai a ra'ayina wannan abin babbar farciki ne
me yasa
saboda da ba mu san mu suwaye ba kawai rayuwa muke yi gaba gari yanzu muka san mu suwaye muka san tabbas mu ɗan Niger ne kuma yanzu mu shiga shin kanmu to wani dan yazo ya ce zai raba mu da Najeriya wannan zancan banza ne
sunana Lamin Dauda huwar gabiciya daga cikin CDAO mun ji dadi sojoji kun fara gwada malalle kuna san kasar kuna san talakan kasar kuma kuna san kasar ku ko bunƙasa ayyuka na kasayen da kasashen ga duka za su cin moriya abubuwan da ke da kai na arzikin kasashen ga nan a hiddo shi kowa a fadada shi kowa ya samu alheri daga cikin shi
lalle ina ni gambar su bismillahi ban ni goba a hice daga cikin CDAO ba CDAO nan da ta samu takunkumi iri-iri nan kasar mu Niger an kasar Niger suna cikin wahala wannan kowa ya sani ba wani za ci a babu ana cikin wani hali ana so a zamana ai sulhu sulhun nan shine wani abu
yace wa dan kana ganin ba zai sanya
ba yace me yake me take kawa
wannan IS da ne aka kawa
IS to ni ba ma san ta ba ya kamata mu yi maka ma'adalci kuma kowa ke mulki dole a ga mashi gaskiya dan wajen Allah za mu gamuwa
sai dai daya daga cikin ɗan kungiyar farar hula abin ne to na kodaye ya ce dama arna tare da yin kira ga mahukuntan mulkin soja da su gaggauta yi wa tabbakar hanci don magance matsalolin da yan kasar ke iya fadawa sanadin ficewa daga CDAO ko ECOWAS din
to mu musan sai arna ko danka ne ka kai shi ga bango to ka kai mu kurate ECOWAS kin nan ba ta san ma a shirya sai kwatsan muka ji an ce waɗansu magabata daga ciki Tinubu ya taimakon shi Allah subhanahu wataala ya taimakon shi damun kuma duk za a taro na ECOWAS sai ɗaya daga cikin su ya taho da sako na tabbatar da cewa waɗannan shugabanni uku na ƙasashen nan guda uku suna nan suna tunani saboda sun san yawanin jama'ar da ke bisa kansu dangance da haka nan ne har suka yi wa ga shawarar ta hito har mutane ke murnarta an aka yi irin wagayar jeje ne bakin abin da ake so ya hito da goga wanda zai yi da walwale mu musamman mun zanna dingirgir da hiddunmu su hiddo waɗannan kuɗaɗe don duk abin da aka ɗauko ya karuwa ya zama mai amfani
duk da haka al'ummar Niger na ci gaba da tabbatar da cewa akwai wahala a hana su hulɗa da makwabciyar su tarayyar Najeriya da suke matsayin ɗan juma da ɗan jummai domin shiga ƙasar yanzu sai an je babban birni an ciro visa Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Mansur yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniyar
to Mahmud ɗan rajin kare haƙƙin dabbobi sun yi zanga-zanga jiya Lahadi a Mexico City babban birnin kasar Mexico saboda sake maido da daddan wasan nan mai suna fadan bijimi ko bullfight da aka yi an yi wasa na farko a babban birnin kasar ta Mexico jiya Lahadi kusan shekaru biyu bayan da kotun kolin kasar a watan Disamba ta share fagen sake maido da wasan mai tara dumbin jama'a Nadia Ramirez yar rajin kare haƙƙin dabbobi ta ce
Yo soy muy partidaria de los derechos de los animales esto
Nadia ta ce ni mai matukar kare haƙƙin dabbobi ce wannan abun bakin ciki ne sosai bamu kaunar wulakanci da kisar dabbobi muna gaba da duk wani tsari na mayar da hakan wani abin nishadi har ana tafi ana kare shi wannan fa ba zai ci gaba da faruwa a wannan ƙarni da muke ciki ba jami'an gwamnatocin Amurka da na China za su tattauna kan hanyoyin warware matsalar safarar kwayar fentanyl da dangoginta a wata ganawar da za su yi a ranakun Talata da Laraba a birnin Beijing kafa kwamitin Amurka da China mai dakile safarar kwayoyin ya biyo bayan alkawarin da kasashen biyu suka yi na aiki tare kan matsalar bayan wata ganawar da aka yi tsakanin shugaba Joe Biden na Amurka da Xi Jinping na China. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma manema labarai jiya Lahadi cewa tuni China ta dau wasu matakai kan masu yin magan kwayoyin a kasar, ciki har da rufe wasu kamfanoni da kuma hana wasu asusun bankuna karbar kudade daga kasashen waje.
Ibrahim Karamasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna kan batun ficewar kasashen Niger, Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS, inda masana ke ci gaba da yin tsokaci kan wannan mataki da kasashen suka dauka a ƙarshen makon da ya gabata. Professor Gali Sharif Ibrahim shine shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alakar kasa da kasa a Jami'ar Abuja Najeriya. A hirar da muka yi da shi ta manhajar WhatsApp, ya fara yin tsokaci ne kan yadda ke kallon wannan takaddama.
To wannan fita da suka yi na mataki da suka dauka ba wani abu ne, fushi ne suka yi saboda dama tuntuni wannan kungiya ta dakatar da su, mana suna cikin dakatattu wanda ya hada hadda gini. Wani abu da aka yi ya yi tsauri saboda akwai takunkumai da aka daura musu, sannan kuma duka wayannan kasashe ne rainan Faransa.
Kamar wannan mataki wani irin tasiri zai yi ga yankin yammacin Afirka, musamman ta fannin abin da ya shafi tsaro da tattalin arziki?
To kaga kenan, idan aka duba menene tasirin da wannan mataki da suka dauka, sai ka ga cewa akwai ainihin fuska biyu a nan. Na farko shine idan kuka ce kun cire kanku daga ainihin babbar ita kuma kungiya ma'ana ta ECOWAS, wannan ya nuna kenan duk abin da ya shafi harka na ECOWAS da abubuwan da mambobi ma'ana 'yan kasa za su ji dadi, su ba za su ji dadi ba. Saboda menene, kaga dai na daya, yanzu idan za su wanda yake Mali zai tafi Senegal ko zai tafi Gambia, kaga sai ya yi visa, dole sai ya nemi visa. Sannan wannan kuma passport da suke dauke da shi na CDAO, kaga za su daina amfani da shi, dole sai sun ainihin samu wani wanda za su rika amfani da shi. Idan aka ce yau wayannan kasashe uku da suka bijire, nan da nan aka ce sun samu wani ci gaba, musamman ma na tattalin arziki, musamman Niger da aka ce ta daina sayarwa da ainihin Faransa uranium. To kaga idan yadda take siyarwa yanzu, an yi amfani da wayannan kudade, an assasa wani tubali na ci gaban kasa, to kaga yana iya jawo ma Niger alkhairi. Amma abinda muke gudu muke tsoro shine, kaga idan aka ce sun zama kamar kowace kasa ta Afrika, wannan kudade da ake samu ana sace su, ana fatali da su, kamar yadda muke gani a wannan bangare namu na Nigeria. Ga mu dai da arzikin man fetur, amma tamkar ba mu da shi, dimbin kudade suna shigowa ana samu, amma barayi sun yi yawa. To wannan yana wani irin yanayi ne na kasashen Afrika gabaki ɗayan su ga arzikin, amma kuma ba a ganin ina arzikin yake shiga ko kuma ina yake tafiya. To idan sun iya sun yi yaki da cin hanci da rashawa, sannan kuma sun yi yunkurin ganin cewa sun bunkasa tattalin arzikin su, ba su ba ma nan gaba su za su yi su ce sun bar ECOWAS sun koma bangaren su. To amma sai dai su tuna cewa su fa gwamnati ne na sojoji, kuma nan dole za su yi zabe na demokradiyya. Wa'inda za a zaba nan gaba karkashin tubali na demokradiyya suna iya su ce sun dawo sun komo ainihin bangare na ECOWAS.
To Prof, ita kungiyar ta ECOWAS ta ce har yanzu bata sami wata takarda a hukumance daga waɗannan kasashe da suka wacce ta nuna cewa sun fice daga kungiyar ba.
Wannan ci ganin cewa ita ECOWAS a cikin tsare-tsarenta ya nuna cewa ƙasa kafin ta fita daga wannan kungiya in tana so ta fita tun kusan shekara ɗaya kafin ta fita za ta yi rubutu ta ainihin tura ainihin majalisar ECOWAS a duba a fahimci cewa lalle tana so ta fita ba ta fita ita ƙasa kai tsaye hakanan daga kungiyar ECOWAS da kuma wasu kungiyoyi sai da an bi ka'idoji da wasu abubuwa da ya kamata a bi to amma tunda su sojoji ne ba a ƙasar su ma ba tsarin mulkin su suke bi ba haka kuma ECOWAS din ma ba wani tsarin mulkin ECOWAS din suka bi ba ma yanzu da suka yi ainihin juyin mulkin so idan aka ce soja ne to shi soja ba ruwan shi da wani tsari na mulki ko wani kundi ko wani abin nan kurin ta kansa yake yi abin da ya ga dama shi yake ma'ana cin karansa yake kurin ba babbaka
Farfesa Gali Sharif Ibrahim kenan shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alakar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Abuja Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Najeriya za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin ilimi.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dage
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam a makon da ya gabata ne ranar 24 ga wata aka gudanar da bikin ranar ilimi a duniya ranar da hukumar inganta ilimi ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNESCO ta ware domin yin muhawara da kuma tattaunawa akan hanyoyin inganta ilimi a duniya a cikin namu ne za ku ji ra'ayi mabambanta daga wasu manyan kasashe na duniya wato Amurka da kuma China akan yadda ake gudanar da ilimi a waɗannan kasashe kana idan mun dawo gida Najeriya za ku ji ra'ayoyin wasu ɗaliban jami'ar jihar Bauchi da aka yayi a karon farko da fatan za a sauraro lafiya
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku
to albarkacin wannan rana na ranar malamai ta duniya da aka gudanar a makon da ya gabata mun je ta bakin wasu malamai a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai kasashen China, Sin kenan da kuma kasar Amurka
a sunana Tijjani Muqaddas mai rajin kare haƙƙin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi a yanzu na nan kasar Amurka ne ina halartar wani shiri na kasa da kasa wanda ita gwamnatin Amurka take daukan nauyi a duk shekara wato Humphrey Fellowship Program a cikin wannan shiri ina nan wata jami'a na koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai daya da ilimi na yara ƴan mata da ilimi na gajiyayyu har ma da ilimi na makiyaya a nan kasar mu Najeriya da dukkanin kasashen mu yadda ake samar da ilimi musamman ilimin nan na matakin farko a nan Amurka idan ka kwatanta shi da na Najeriya akwai bambanci na farko a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne kuma dole ne ga kowane yaro da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da haƙin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro su bashi uniform su bashi littattafai su bashi abinci ma kullun idan ya zo makaranta abincin rana za a bashi a wannan makarantar sannan makarantar nan ce take da alhakin ta dauko yaron daga gidansu a mota sannan ta kawo shi a makaranta so kaga akwai bambanci ga Najeriya wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne to amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole bane kuma ba kyautar bane shi yasa muke da yara masu yawa sama da miliyan 10 wanda ba sa zuwa makaranta me yasa ba sa zuwa yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu watakila iyayen ba za su iya biya musu kudin makaranta ba watakila iyayen ba za su iya saya musu uniform ba watakila iyayen ba za su iya saya musu kayan rubutu da karatu ba ko wannan shi ne yasa kake nan da bambanci a nan Amurka ilimi kyauta ne domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai a nan kuma Najeriya akwai bambanci uba iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta wannan shi ne babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan Amurka da nan a nan kuma Najeriya akwai bambanci.
Suna na Bello Habib Galadanci, na zo na yi masters a nan China, inda na yi MBA wato karatun kasuwanci kenan, kuma na zo na yi PhD inda na kware a bangaren koyarwa na yi bincike.
To Malam Bello, ku za ka gaya mana bambancin koyarwa a kasar Sin da Najeriya da kuma Amurka?
Bambancin tsarin koyarwa tsakanin China da Amerika shine su a nan a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa, kuma da aka ce kai malami ne mutane ba karamin girman ka suke gani ba, ba karamin martaba ka suke gani ba. Wannan yana daga cikin al'adarsu, saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba, amma suna da kamar mutane kamar Konzu wanda ake cewa Confucius da Laozi, malamansa su ne waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin dacin baya, su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen China. To ba bauta musu suke ba, amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su, kuma waɗannan mutanen su malamai ne. In ka ji tarihin su za ka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su, kuma wannan shi ya kasa gimshi kenan irin al'adu da tunani na mutanen China. Saboda haka su dan a cikin al'adarsu koyarwa dama wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. A Amerika ko gaskiya da sauki za ka ga malamai ba a fiye ba su irin girma da mutunci da ake yi kamar a nan China ba. Kuma a nan za ka ga za ka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu, malami yana da muhimmanci. To za ka ga yara suna sauraron malamin sosai, suna tsayawa su ji meke faɗa ba kamar a Amerika, wanda ƴanci na kai wanda iyaye suke koyawa da gida zai sa yaro ya je makaranta ya ringa tunanin irin abin da shi ke tunani ko da yake tunani da shi za a taɓa, kuma malami dole ya kokari ya tankwasa ya san da zai yi ga ɗaliban haka. To wannan shi ne maraba. Najeriya ko ai ba za a haɗa ba, tunda malamai ai ba waɗannan ba malamai ba ne, sai dai a ce musu kawai dai bayi ne dai waɗanda kawai tunda abin da za a bi 1940 ba za a ɗauka a baka ba. Wannan ai maraba shi da bauta ba shi da yawa, tunda mai wannan zai maka in dai har koyarwa ake so kai sosai to dole sai an baka kusan kamar alal misali 600,700 a wata. To wannan shi ne malami na asali. A halin yanzu gaskiya Najeriya ba malamai. To wannan shi ne bambancin.
To a nan gida Najeriya kuwa jami'ar jihar Bauchi ita ce yayi ɗalibanta a karo na farko, kuma wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya je ta bakin wasu ɗalibai da aka yaye a wannan jami'a.
Sunana Esther Isaac, na karanta microbiology. Ilimi yana da muhimmanci musamman yara mata. Da ilimi za ka iya koyar da yaranka san abubuwa mai kyau da mara kyau. In ka samu ilimi kai ma yaranka za su iya ilimi, kamar in an ba su abu a makaranta za ka zo ka iya musu kuma. Amma in ba ka da ilimi bayan da za a yi kai maka musu. So shi yasa ilimi yana da muhimmanci.
Sunana Hafsat Adamu, na karanci yaren Turanci, English language na karanta. Ilimi na da muhimmanci sosai saboda zai kai ka inda baka tunani, kuma yana sa ka zama na world experience. To haka ne muhimmanci yana ai. Ilimi na da muhimmanci sosai tun ba ga ya mace ba, saboda ana cewa wai in ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne. Duk wanda yake kusa da ita, duk wanda ya rabe ta zai zama na ya amfana. Zan iya cikakken kokarina di yanda hidima ya zo na ƙasa ko na al'umma ko di yanda ake buƙatan mai irin kwali na ko wani taimako haka dai. Zan yi ƙoƙarin ga cewa na halarci wannan guri kuma na bada gudummawa na 100% da yardar Allah. Na gode musu kuma mahaifina ina roƙon Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta mishi, Justice Azam Adamu Abdulhamid da kuma mahaifiyata Hajiya Safiya Bala. Ina matuƙar godiya a gare su saboda da ba dan ita ba ban kawo ga yanzu ba.
Sunana kuma da Jibril Isa Abdullahi daga Nambochi State University Gadau. Na gama Faculty of Education, Department of English Education. set of 7 kenan insha Allah. Eh to ilimi gaskiya wani abu ne wanda yake da matukar amfani, saboda ilimi madubi ne dake nuni da hotar rayuwar dan Adam. Ba tare da ilimi ba babu abin da zaka iya cimmawa. Komai a rayuwa yana bukatun ilimi. Ilimi wani abu ne wanda shine ainihi wato kaman kashin bayan rayuwar dan Adam. Ba tare da ilimi ba babu wani abu wanda zai yi. A yanzu haka na fara amfani da ilimi na, saboda a yanzu haka ni malami ne a makarantar sakandare, ina koyar da Turanci. Fata na shine mu dada ba ilimi muhimmanci, sannan kuma mu dinga amfani da ilimin mu a hanyoyi da ya dace a rayuwa.
Sunana Umar Sani Yakubu, kuma ɗaya daga cikin ɗalibai, ko kuma mu ce ɗaya daga cikin wanda aka yaye su daga nan makaranta na Jami'a Mallakar Jihar Bauchi, wanda ake kira a Turanci Bauchi State University Gadau. Na iya ce ai ya samu asali ne tun daga kafuwar ita karan kanta duniya. Idan muka duba, idan muka sauko kan annabinmu, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, iya wahayin da aka fara masa ma kenan akan yayi karatu, hakan yana nufin cewa komai zaka yi a rayuwa kana bukatan ilimi akai.
To masu sauraro, a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu, musamman ma dai wakilinmu Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jude Legal Tradition, na ku Baban Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
A gaida baban gida Jibril, yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen, shugaban kokoko Prime Minister Italia na ganawa da shugabannin Afirka yau Litini, baya ga shugabannin Afirka sama da 20, jami'an kungiyar tarayyar Turai da na Majalisar Dinkin Duniya da kuma wakilai daga hukumomin kasa da kasa daban-daban masu bayar da tallafi za su halarci wannan taron. Ukraine yau Litini ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkabo jirage marasa matuka guda 8 waɗanda kasar Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare. Rundunar sojin Ukraine ta ce an lalata jirage marasa matuka a yankuna daban-daban na kasar, ciki har da Mykolaiv da Dniprovska da Kremenchuk da kuma Rivne. Baya ga jirage marasa matukan, hare-haren da Rasha ta kai sun hada da na makami mai linzami samfurin S-300. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Lahadi ya ce ƙarin turjiya wajen tsaron ƙasa da samun ƙarin makamai da kuma motocin yaƙi na da matukar muhimmanci a yanzu. Kalaman nasa sun biyo bayan na sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg, wanda ya yi gargadin cewa muddin Ukraine ta kasa ci gaba da samun taimakon da take bukata don ta kare koko takwadin Rasha daga kasarta, to Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su kasance cikin ƙarin haɗari. Jami'an gwamnatocin Amurka da na China za su tattauna kan hanyoyin warware matsalar safarar kwayar fentanyl da dangoginta a wata ganawar da za su yi a ranakun Talata da Laraba a birnin Beijing. Kafa kwamitin Amurka da China mai dakile safarar kwayoyin ya biyo bayan alkawarin da kasashen biyu suka yi na aiki tare kan matsalar bayan wata ganawar da aka yi tsakanin shugaba Joe Biden na Amurka da Xi Jinping na China. Australia yau Litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudunmawa ga cibiyar tallafawa Falastinawa ta Majalisar Dinkin Duniya UNRW kwana guda bayan da Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a Gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. Ma'aikatar harkokin wajen Australia ta fitar da wani bayani inda take kiran cibiyar ta UNRWA da kuma ita kanta Majalisar Dinkin Duniya da su kaddamar da bincike kan wannan batun.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a yi nisa, shirin yau da gobe na nan tafe, kuma za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook da X wato Twitter sai Instagram da YouTube domin samun labarai. a daidai lokacin da suke faruwa. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ni gabatarwa da Julie Levis Gresham ta hada mana shirin da injiniyan mu Nauni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.